Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 30 ga watan Yuni a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugabannin kungiyar tsaro na NATO suna taro yau Alhamis a birnin Madrid na kasar Spain a rana ta karshe a taron koli da ya hada da amincewa da wani sabon tsarin kawance tsakanin kasashen. Yan majalisar dokokin Isra'ila sun kada ƙuri'a a yau Alhamis don rusa majalisar dokokin kasar, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗin gwiwa da ta shafe shekara guda. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani lamari na safarar mutane a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka ya kai 53.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun kashe mutane da dama, ciki har da jami'an tsaro, a wata mahakar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Niger, tare da yin garkuwa da wasu daga cikin ma'aikatan wurin da suka hada da 'yan ƙasar China.
An tabbatar da mobile police shida ne yanzu gawawaki, sojoji guda uku, tani na ɗaya jibirin yarima sun hango shi daga baya, alsashi hudu sun shiga ta baya, shi ma dan banga ne.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun ba da tabbacin ɗaukar dukkan matakan da suka dace don gana an kwashe maniyyatan da ke jira a kai su ƙasar Saudiya don aikin hajji, kafin wa'adin rufe filayen jiragen saman Madina da na Jidda ya cika. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya da karantawa Binta Suleiman Yaro. Shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suna taro yau Alhamis a birnin Madrid na kasar Spain a rana ta karshe a taron koli da ya hada da amincewa da wani sabon tsarin kawance tsakanin kasashen, wanda ya lissafi barazanar Russia da China da yadda kasashen biyu suke ci gaba da kulla kawance a matsayin muhimmin batu da ya kamata su mayar da hankali a kai. A wannan daftari, kawancen sojojin kasashen yammacin duniya da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya ayyana Russia a matsayin mai barazana ta kai tsaye. Sannan a karon farko, taron ya tattauna kalubalen da China take haifarwa kungiyar ta NATO, muradinta da abubuwan da take mutuntawa. Kawancen ya kuma amince da karfafa goyen baya ga Ukraine yayin da take kare kanta daga mamayar da Russia ke yi, wanda ya shiga wata na biyar. A gefe guda kuma, ma'aikatar tsaron ƙasar Russia ta sanar a yau Alhamis da janyewarta daga tsibirin da ake kira Snake Island na ƙasar Ukraine. Russia ta yi amfani da tsibirin ruwan Bahar Aswad, wato Black Sea, da ke kusa da birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wurin shiri bayan kwace shi a farkon yakin da ta kaddamar a ƙarshen watan Fabrairu. Sanarwar ta ranar Alhamis ta zo ne bayan harharen da sojojin Ukraine suka kai kan matsugunin Russia a tsibirin. Russia ta ce matakin da ta ɗauka wani abu ne na fatan alheri, kuma ya nuna cewa ba ta shiga cikin ƙoƙarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi na samar da hanyar fitar da kayayyakin hatsi na Ukraine zuwa ƙasashen waje. Shugaban ofishin shugaban ƙasar Ukraine, Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ya tabbatar da janyewar sojojin Russia daga tsibirin. Yan majalisar dokokin Isra'ila sun kada ƙuri'a a yau Alhamis don rusa majalisar dokokin ƙasar, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗin gwiwa da ta shafi shekara guda, tare da tura ƙasar zuwa zaɓe na biyar cikin ƙasa da shekaru huɗu. Prime Minister Naftali Bennett zai sauka daga mukaminsa, inda zai miƙa shi ga ministan harkokin wajen ƙasar Yair Lapid, wato abokin aikinsa wajen kafa ƙawancen jam'iyyu masu ra'ayi daban-daban da suka balle. An shirya yin sabon zaɓe a ranar 1 ga Nuwamba. Ana sa ran Lapid da tsohon Prime Minister Benjamin Netanyahu za su kasance cikin manyan 'yan takara a zaben. Sai dai Bennett ya ce ba zai tsaya takara a zaben ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai wani mummunan hari a wani wurin haƙar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa a ƙaramar hukumar Shirora da ke jihar Neja a Najeriya a daren jiya Laraba, inda suka kashe mutane da dama ciki har da jami'an tsaro. Bayan haka suka sace wasu daga cikin ma'aikatan mahaƙar ciki har da 'yan ƙasar China guda hudu. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni dai sun tabbatar da cewa harin ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da dama da ma wasu fararen hula da kuma yin garkuwa da wasu 'yan ƙasar China guda hudu. Lamarin wanda ya faru a ƙauyen Ajata Aboki da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro a cikin jihar Niger a daren jiya Laraba, wato wayewar garin ranar Alhamis din nan, ya yi matuƙar jefa mutanen yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. Tsohon shugaban karamar hukumar ta Shiroro ASP Abdullahi Yarima mai ritaya, wanda dan asalin wannan yanki ne, yayi karin haske akan yadda lamarin ya faru.
Yan bindiga sun taho da mashina da yawa sun je wani kauye ana ce Ajatan Aboki tsakanin Gurmana da Erana. Sun bude ma mutane wuta wanda suna aikin zinari a wurin. A cikin lokaci akwai kirifi kamar mobile a wurin da suka konfronti nasu. Sun kashe mobile police shida ne yanzu gawawaki take. Sojoji sun kai gudumawa da 'yan banga. Cikin sojojin ma yanzu guda uku sun tafi. An tabbatar dai mobile police shida ne yanzu gawawaki. Sojoji guda uku, tani na ɗaya Jibrin Yarima sun hango shi daga baya. Alsashi hudu sun shiga ta baya, shi ma dan banga ne. Yanzu dai garin a wargaje yake.
To gwamnatin jihar Neja dai ta tabbatar da aukuwar lamarin, sai dai kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida da kuma walwalar jama'a a jihar Neja Mr. Emmanuel Omar ya ce kawa yanzu ba su tantance adadin waɗanda aka kashe ba a wannan harin.
Yan bindiga sun kai hari wurin inda masu hakan zinari suna aiki, sun tarma sai mutane kuma suna kai kashe mutane da sauransu. Sun jama sauransu suke wurin a haifar sai wannan yan bindiga suka same su a hanya tare sai aka suka tashi da fire. Sun dauki mutane, a cikin mutane suka dauki akwaiyansu da turawa yan Chinese national da suka dauke su. A yanzu haka shi ne girma gwamna ya ba da darajar cewa abin da za mu yi mu yi a dukkan jama'an sa duka kowa yanzu an shiga dajin nan. Ana kokari a gani yadda Allah zai ba mu nasara a kansu.
Okay, amma turawan guda nawa ne?
Wajen turawa guda hudu.
Amma da gaske ne akwai jami'an tsaro da suka rasa rayukansu?
Akwai jami'an tsaro da suka rasa rayukansu wanda suke taimako mu aiki da kuma 'yan ƙasa. Haka ba zan ce maka ga nomba mutane ba sai mun gama wannan.
Ba san adadin su ba.
A yanzu haka ne ba zan ce maka ba, amma akwai su da muka kai su asibiti wanda suka ci rauni.
Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin bayani daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari na yankin Shiroron. Domin kuwa kokarin samun kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun da ma kwamishinan 'yan sanda akan lamarin ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To Maryam, adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani lamari na safarin mutane a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka ya kai 53 bayan da ƙarin wasu mutane biyu suka mutu a ranar Laraba. An fara gano gawarwakin bakin haure 46 a cikin wata trailer ne da aka yi watsi da ita a ranar Litinin a San Antonio. Hukumomi sun ce zafi da ke cikin motar ya haura zuwa ma'aunin Celsius 39, kuma babu alamun ruwa ko na'urar sanyaya wuri ko hanyar samun shakar iska a cikin motar. Lamarin dai shi ne mafi muni da ya auku a yunkurin safara da fasakawar mutane a kan iyakar Amurka da Mexico. Gwamnan Texas Greg Abbott ya sanar a ranar Laraba cewa sojojin jihar za su kafa ƙarin wuraren binciken manyan motoci a kan manyan tituna. Shugaban ƙasar Sin Xi Jinping ya isa yankin Hong Kong a ranar Alhamis domin bikin cika shekaru 25 da mayar da birnin daga hannun Birtaniya zuwa ƙasar Sin. Shi ya isa ne ta irin jirgin ƙasar nan mai gudun gaske, ziyarar da aka yi imanin ita ce ta farko a wajen babban yankin ƙasar Sin tun bayan ɓarkewar annobar cutar COVID-19. An dade ana gudanar da bikin mika mulki na ranar 1 ga Yuli da zanga-zanga, amma ba a sa ran gudanar da irin wannan zanga-zangar a bana saboda tsauraran matakan tsaro da kuma barazanar annobar ta COVID-19 da ake ci gaba da gani. Tun bayan zanga-zangar neman kafa demokradiyya a Hong Kong a shekarar 2019, kasar Sin ta dauki matakai ciki har da kafa dokar tsaron kasa.
A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, yayin da har yanzu kashi biyu daga cikin uku na maniyyatan hajjin bana ke jiran zuwan jiragen da za su kwashe su zuwa ƙasa mai tsarki, hukumomi sun ba da tabbacin daukar dukkan matakan da suka dace don ganin waɗannan alhazan sun samu damar sauka ƙasar Saudiya kafin wa'adin rufe filayen jiragen saman Madina da na Jidda ya cika. Sulaiman Mana Barma, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Har izuwa jiya Laraba 29 ga watan Yuni da ke daidai da ranar dubin farkon watan Zulhijjan shekarar 1443, maniyyatan Nijar 2000 kacal ne suka sauka kasar Saudiya daga cikin 7194 da suka samu rajistar hukumar alhazai. Wannan ya sa wasu daga cikin ejoji da maniyyata dukkan su mata suka yi tattaki a jiyan domin kai koke a ofishin Prime Minister da ke nan Yamai. Faruwar wannan al'amari ya sa hukumomi fitar da sanarwa inda suka yi kira a kwantar da hankali domin a cewarsu sun dauki matakan kawo ƙarshen tsaikon da aka fuskanta a ayyukan jigilar alhazai. Ministan bunƙasa kiwon dabbobi Tijani Abdulkadiri shine kakakin gwamnati.
Ga yau muna da kamal alhazai 1973 wa'anda za mu ci sun kai. Abin da ya rage 468 cikin maricen nan. Muna jiran jirgi za ya zawa, wannan jirgi zai iya ɗaukar mutum 321 ba ɗaya, za ya zuwa yana zawa kamar kusan su bakwai. Gobe muna jiran wani babban jirgi shi ma wanda zai zawa, yana da damar ya ɗauki mutum 560 shi ma zai tsayawa har sai alhazan mu sun kare. Kenan gwamnati ta ɗauki alƙawarin za a ɗauka duk matakan da suka dace a ɗauka don alhazanmu su isa Makka.
Kamfanin Max Air na Najeriya ne yake da kwangilar jigilar alhazan Nijar a bana, saboda haka muka tuntubi wakilin kamfanin Alhaji Bukari Sani Zilli don jin tabakinsa akan tsaikon da ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen jama'ar wannan ƙasa.
Tsaiko da aka samu ya zo daga matsaloli da dama. Kan san Saudiya ba ya yiwuwa su wa'anda suke da alhazan nan an ba su kama otal ba ba ta yiwuwa ka sauka musu da alhazai. Kuma mu da kanmu an samu matsaloli cikin kwana biyu da garjenmu wanda yake kuma Allah ya sa min ciwo ƙarfin shi. In Allah ya yarda matsala ta ƙare za mu kai kowa ga yanda muka yi sinye ɗin kwantara. Saboda ka sani waɗansu sun zo sun gitto sun sa siyasa. Ba mu sa siyasa cikin aikin Allah. Mu fatar da muke yi abinda muke tambaye al'umma a taya mu addu'a Allah sa ayi lafiya a kare lafiya.
Baya ga matsalar jiragen dakon alhazai, wata matsalar ta daban da ake dauka a matsayin dalilan da suka haddasa wannan jinkiri matsala ce ta rashin samun visa.
Alhazai 6870 kowane ya samu visa din shi, wa'anda suka rage 324 su ma ana gaggauta samun visa din su. Kenan duka alhazanmu insha Allah za su samu visa.
A ranar 3 ga watan Yulin da ke tafa ne ake rufe filin jirgin saman Madina, yayin da za a dakatar da sauka da tashin jirage a filin jirgin Jidda a ranar 6 ga watan na Yuli. Lamarin da ya jefa maniyyatan Nijar cikin halin zulumi, inda a yau waɗanda suka fito daga jihohi ke cika makonni kusan biyu a Yamai suna jiran zuwan jirgin da zai kai su ƙasa mai tsarki. Abinda ke nufin galibin su sun cinye rabin guziri tun a nan gida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Malibarma da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa yanzu muna cikin yanayi na damina yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya magana akan kurajen damina da ake kira da papillary urticaria a turance. To kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan abin da suka sani game da kurajen damina.
Buhari Yunusa Kumriya.
To shin ka san kurajen damina?
A gaskiya sai dai nakan ga yara wa'ansu suna yana furfuto musu a jika amma dai gaskiya ban san shi ba.
Yaran da ka taba gani na kusa da kai ne?
Eh, a ciki ma har da yaro na ma na taba gani ya irin wannan kurajen sun feso masa. So maman shi kuma ta kai shi asibiti cikin ikon Allah ya samu
Suna na faiza yi gabdo. Eye na san kurajen damuna sosai ma. Zaki ga dai lokacin damuna din nan idan aka yi ruwa ya tsaya waje daya, zaki ga yara suna dan wasa su shiga ciki. To daga baya sai kiga kuma kuraje sun dan fito musu a kafa, idan yazo kuma ya warke sai kiga ya bar tabo yayi baki haka a jikin su. Saboda idan ka ganshi zaka ga ma yara suna ta sosashin nan.
Wace hanya aka bi aka magance
shi? Zaki ga dai irin an je asibiti a je a bada magunguna da za a da kuma wanda za a shashafa haka nan dai.
Suna na Bilamin Idris Urbin Bore. Ina da wata yarinya tawa babba a ciki. Duk shekara sukan fito mata. Dan kusan tun tana shekara 1 da haihuwa har zuwa yanzu shekaran ta 7. Duk shekara sai ta yi su. Dan sun zo kuma sometime ma ba ma damuwa da wani ayi magani sai dan vitamin C haka dai da wani antibiotics sai ta sha. Sati 1 sati 2 ma ya wuce sai dai bar tabo. Eh gaskiya tana complain suna kaikai. Dan sometime ma in tana nan ni ne nake dan hana ta susan. Tana susan sai ta faffashe. Jini yana fita da sauransu gurin da ma tamon bai fito ba za su yana kaikai har kasan kafanta. So amma kuma cikin ikon Allah sati daya wani lokaci ma kwana 5 haka 6.
To shin a cikin yaranka ita kadai ce take yi ko kuma idan tana yi akwai wani yaro a ciki da shi ma yake yi?
A ba sa kama gaskiya su uku ne amma ita kadai ne take yi kuma suna wasa tare su ci abinci tare komai tare. So amma ba sa ba su biyun nan ba sa yi gaskiya.
Maryama Idris kurajen damuna gaskiya ba shi ake cewa cin ruwa ba?
Eh wannan na sani gaskiya. Gaskiya kurajen damina ban san shi ba gaskiya. Muna dai yara a makaranta in mun je muna ganin kaman abu wanda da yake nan Abuja na gita so ana cewa korokoro ko shine dai kurajen damina a Hausance ban sani ba. Zaki ga yara kafafunsu duk yayi yana ruwa wani gurje kurji haka sun fito kanana suna ruwa wani za ga an ce infection ne ko sun taka ko sun shiga ruwa a kwata ko wani abu wannan kam tasowa na gani amma ni gaskiya ban bai taba faruwa da wani dan gidan mu ko ni haka ba.
Tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babbakaita da ke aiki a asibitin gwamnatin tarayya na Abuja. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan kurajen damina wato papillary urticaria.
Papillary urticaria ko kurajen damina cutar fata ce wadda muke yawan ganinta kuma tana da matsantawa kuma an fi ganinta a yara.
Shin daminar ne yake kawo kurajen ko kuma akwai wani abu da ke kawo su?
Yawanci kuma abin da yake kawo ta wato cizo ne na kwari.
Kuma dalilin da yasa hakan saboda yawanci ciwon ya fi tasowa ko an fi gani shi kusan a lokacin damina. Kuma ina ga dalilin hakan baya rasa nasaba da cewa kwaruka kwari ne suke sa ciwon so insect bite kamar su sauro da dai sauran kwaruka haka wanda yawanci kin ga da damina akwai daji akwai ciyayi da flowers haka da suke fitowa wanda za su iya sa kwari su fi yawa a lokacin kuma sai ya kawo matsala din.
Shin suwaye ne ma suka fi cin karo da kurajen damina tsakanin manya da yara?
Yawanci an fi ganin shi a yara kamar daga shekara 2 zuwa 10 wani lokaci ana ganin shi a ƴan mata haka ko samari su ma amma ba safai ake ganin shi a manya ba. To kuma abin da yasa aka fi ganin shi a yara saboda wato kamar fatan su kusan za a ce ko bata yi kwari ba ba ta nan da nan da kwaro ya cije su za ta dan yi fishi haka saboda haka nan da nan sai su samu kuraje din kuma yawanci zaki gani ba mutum daya ne a gida yake da shi ba za a iya samu wasu a cikin yara din su ma suna da shi ba wai dauka ake ba amma kuma wani in a cikin gida din akwai mai irin wannan kurajen ba za a rasa kuma a kanni haka a yan gidan ba wani shi ma yana da irin sa
to likita shin suna da wani alamu ne kafin su feso a jikin mutum
to alamu na papillary urticaria ko kurajen damuna wato wasu yan kuraje ne kanana masu kaikayi ne tsanani wanda yawanci an fi samun kurajen haka a inda yake a bude na jiki na yara musamman kamar kafa ko hannu ko fuska amma yawanci zaki ga inda jiki yake a rufe kaya na rufewa zaka ga kusan babu kurajen a wurin to kusan zaki ga ko yaro ne yazo maka asibiti idan aka cire kaya zaki ga iya inda kurajen suke a inda yake a bude ne amma inda ba a bude yake ba ana rufewa da kaya yawanci zaka ga ba kurajen kuma abin da yasa din saboda kin ganin ne kusan inda kwari suka fi ciza inda yake a bude kuma inda ake dada gane wannan ciwo kusan an fi ganin shi yayin da damuna take kan fara ko kuma ta tsaya sosai kuma yawanci kurajen haka zaka gansu da suna da dan ruwa haka a cikin su wani lokacin haka ko in sun kwarzane saboda akwai kaikayi sosai kuma in suka warke yawanci suna warkewa su barwa yara tabo ko dai a hannayensu ko a kafafuwansu din
to likita yaya tsananin wannan kuraje yake idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba
kusan zan iya cewa tsananin su mataki ne kin ga dai da farko shi kuraje ne mai tsananin kaikayi saboda haka idan yana ma yaro kaikayi kin ga akwai matsancawa yaro ba zai sake ba sosai yaro ba zai samu isasshen bacci ba so akwai damuwa anan to banda wannan kuma yawan susa din shi ma zai iya sawa ya zama na kaman wasu kwayoyin cuta kaman na bacteria ya zo ya shiga saboda haka ciwon zai iya chadewa to kin ga shi ma wannan wata matsala ce sannan kuma banda haka daga baya yawanci kurajen sukan warke da bakin tabo mara dadin gani saboda haka zai bar wa yaro tabo wani lokacin ma sai kiga wasu sai an dan fara girma samari ko ƴan mata kamar tunda nace miki yawanci ya fiwa tsakanin shekara 2 zuwa 10 to zaki ga in sun ka dan fara wayo shekara 13 14 wani lokacin yaran sun damu sun zo asibiti a lokacin kuma ba kurajen ne suka yawa ba a lokacin damuwar su taban da kurajen suka saka musu ne watakila kuma tun suna yara to shine matsalar wannan kuraje na damina
to likita menene ma bambancin kurajen damina da sauran kuraje
to kusan zan ce ba kowane kuraje mai kaikayi bane ba kurajen damina ko kuma papillary urticaria amma akwai wasu kurajen masu yanayin su ma kaikayin da suke ake zuwa da shi kamar scabies wato karzuwa ko kuma atopic dermatitis da sauran su dai
daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da kurajen damina wato papillary urticaria musamman ma yanzu da muke cikin lokaci na damina
to akwai shawarwari daban-daban da muke bawa masu irin wannan ciwo na papillary urticaria ko kurajen damina yawanci kin ga muna cewa muna bada shawaran idan akwai abin da yake kawo kwari din kamar a cikin gida misali a ce ko ciyayi ne ko ruwa ne kwantacce ko kuma flawoyi haka to za a ce a cire su saboda su suke kawo kwarin su da saboda haka dole sai an rabu da su sannan idan yaro dole a dinga sa masa kaya mai rufe jiki muna ce mishi protective clothing kamar wato kaya haka mai dan dogon hannu dogon wando yanda kwari din ko da fita yaro yayi kwari din ba za su cije shi sosai ba sannan kuma akwai irin magunguna haka na korar kwari din da ake shafawa su ma muna ba da shawara inda ba zai rufu ba to inda yake a bude ne sai a shafa wannan magunguna sannan kuma za a ba da shawara a ce dai ya zamana ana feshi na maganin sauro saboda sauro ya ragu saboda ko cikin bacci zai iya cizon su wannan ciwo zai matsa musu idan ma kuma ba za a iya ke fesa maganin sauro ba a kwana a gidan sauro tunda kin ga shi in ka saya abu ne da zaka yi ta amfani da shi na lokaci mai tsawo sannan kuma idan akwai dabbobi haka kamar mage ko kare su ma sai ana musu saboda kin san suna da irin kaska din nan to su ma sai ana musu feshi saboda kada kwarin da suke dauke a jikin su ya zama su ne suke zuwa suke cizon yara din to kuma asibiti muna ba da magunguna
wato na rage kaikayi din da kuma maganin da yake rage tasirin kurajen da kuma wasu magunguna, watakila idan kama a ce akwai secondary bacterial infection, wato kama akwai wata kwayar cuta da ta riga kuma ta shiga kurajen, to shi ma za a bada magani don wannan ya yi sauki.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan an ji shawarwarin da likita ta bamu, kuma da fatan za a kiyaye. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Zainab Babba Kaita, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar, to yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Ya ce gwamnatin Najeriya tare da hukumar EFCC da ta ICPC ya kamata ku bincike hukumar RRR don jin dalilin da ya sa suka daina biyan kudaden tallafin COVID-19 ga 'yan Najeriya, wanda gwamnatin Najeriya ta sanya a baiwa duk 'yan Najeriya, da fatan wannan kira ya kai ga kunnuwan da suka dace. Saƙonmu na gaba ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce ku bani dama ne kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da ta yi mana magudanar ruwa, wato lamba 2 a garinmu na Karasuwa, saboda a kwanakin baya wasu mutane sun yi wani aune-aune, amma har yanzu shiru muke ji kamar malam ya ci shirwa don samun saukin fuskantar ambaliyar ruwa da muke yi. Gashi kuma lokacin damuna ya karatu, da fatan wannan kuka namu ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sai saƙon Shehu Adamu Rijau, ya ce a gaskiya lamarin rashin tsaro a Najeriya akwai abin tsoro, kullum ana magana amma abin babu sauki. Allah ya kyauta kuma Allah ya kama na mafita, amin. Saƙo daga Malam Ango, malamin makaranta ya wuri da Maimuna Sahabi ya wuri, suka ce jinkirin da aka samu na kwashe maniyyatan aikin hajjin bana daga Najeriya zuwa Jidda abin damuwa ne matuƙa. Ya kamata mahukuntan Najeriya su ƙara ƙaimi na ganin an kwashe su zuwa Saudiya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Sunusu Madatti da Magaran da Isuhu Madatti da Magaran da Ilyas Yakubu Digawa tare da Mamman Sani Dauda, suka ce muna taya al'ummar musulmi shiga watan Zulhajji, da fatan Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa, ya ba mu ladan ibada da za mu gudanar. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
Madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice dai, shugabannin kungiyar tsaro na NATO suna taro yau Alhamis a birnin Madrid na kasar Russia, a rana ta ƙarshe a taron koli da ya hada da amincewa da wani sabon tsarin kawance tsakanin kasashen, wanda ya lissafa barazanar Russia da China da yadda kasashen biyu suke ci gaba da kulle kawance a matsayin muhimmin batu da ya kamata su mayar da hankali akai. A wannan daftari, kawancen sojan kasashen yammacin duniya da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya ayyana Russia a matsayin mai barazana ta kai tsaye. Sannan a karon farko taron ya tattauna kalubalen da China take haifarwar kungiyar ta NATO, muradinta da abubuwan da take mutuntawa. Kawancen ya kuma amince da karfafa goyen baya ga Ukraine yayin da take kare kanta daga mamayar da Russia ke yi, wanda ya shiga wata na biyar. Yan majalisar dokokin Isra'ila sun kada kuri'a a yau Alhamis don rusa majalisar dokokin kasar, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗin gwiwa da ta shafe shekara guda tare da tura kasar zuwa zabe na biyar cikin ƙasa da shekaru hudu. Prime Minister Naftali Bennett zai sauka daga mukaminsa, inda zai miƙa shi ga ministan harkokin wajen kasar Yair Lapid, wato abokin aikinsa wajen kafa kawancen jam'iyyu masu ra'ayi daban-daban da suka balle.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wanda ta haɗa shirin, da injiniyan Rob McLean, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.